Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Tare da salama masu saurare, barkamu da asuba ga cikakken labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Moscow ta bayyana cewa zargin Rasha 13 da kuma waɗansu kamfanonin Rasha 3 da katsalandan a zaben shugaban ƙasa Amurka na shekara ta 2016 shirme ne kawai. Da yake jawabi a wajen wani taron harkokin tsaro a Munich, ƙasar Jamus, inda shugabannin ƙasashen duniya da dama suka halara, ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Rasha, Sergei Lavrov, ya kalubalanci hujjojin ma'aikatar shari'a da kuma kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller. Ya ce ba ni da ta cewa ko kaɗan domin mutum zai iya wallafa abin da ya ga dama. Mun ga yadda zargi da maganganu suke bazuwa. Sai mun ga shaidu na zahiri, idan ba haka ba duk shirme ne. Ku yi mana haƙuri domin amfani da kalmar nan da bata dace da diplomasiya ba. Binciken na kwamitin Mueller ya yi ƙarin haske kan yunkurin Rasha na yin katsalandan a harkokin siyasa Amurka ta hanyar sadarwa intanet. Bisa ga binciken, Rasha ta yi amfani da waɗannan hanyoyin farfaganda wajen haɗa baki a aikata laifi da leƙen asiri da nufin yin katsalandan a yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ta wajen goyon bayan Donald Trump da bakanta abokiyar takararsa Hillary Clinton. Tuhumar Rashawan ta janyo saiko a taron shugabannin siyasa da na ayyukan soji na kwanaki 3 da ake gudanarwa a Munich. Mune za mu zama wuri na ƙarshe da za a yi harbin kan mai uwa da wabi a kashe mutane da dama, inji Emma Gonzalez, wata da ta tsallake rijiya da baya a harin kayan kan mai uwa da wabi da aka kai a makarantar sakandare ta Majori Stoneman Douglas a lokacin da take jawabi wajen wani gangamin ƙayyade sayar da bindigogi da aka gudanar jiya Asabar a Florida kwanaki 3 bayan da wani tsohon ɗalibin makarantar ya kashe 'yan ajinta 17 da kuma malamai. Ta ce mutanen da ke gwamnati da aka zaɓa suna shantala mana ƙarya, kuma a shirye muke mu gaya musu suna ƙarya. Gonzalez ta ce taɓuwar hankali da shugaban Amurka Donald Trump da waɗansu hukumomi suke ɗorawa alhakin harin ba shi ne matsalar ba. Ta ɗora alhakin kan dokokin mallakar bindiga na jihar Florida da ba su da tasiri ga maharin Nicholas Cruz, wanda ya yi amfani da wannan doka ya sayi bindigar tasa. A halin da ake ciki kuma kimanin tazarar kilomita 60 da inda ake gudanar da wannan gangami a wani dandalin baje kolin da ke ƙaramar hukumar Dade, ɗaruruwan masu sha'awar bindiga sun halarci wani baje kolin bindigogi da kimanin masu sai da bindigogi da albarusai da kuma kayayyakin da suka shafi bindiga 100 suka halitta. Madajan baje kolin George Fernandez ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamfanin da yake gudanar da shirin da ake kira kamfanin baje kolin bindigogi na Florida ya tsaida shawarar cewa ba zai soke wannan shirin ba sabili da batun kuɗi. Ofishin jakadancin Amurka a Habasha ya faɗa jiya Asabar cewa bai goyi bayan dokar taɓacin da gwamnatin ƙasar ta kafa ba. Majalisar Ministocin ƙasar Habasha ta ayyana dokar taɓaci ta tsawon watanni 6 a ƙasar da ta kama aiki nan take, kwana ɗaya bayan da Prime Minister Hele Mariam da Salen ya sanar da murabus. Muna faɗa da kakkausar murya cewa ba mu goyi bayan shawarar da gwamnatin ƙasar Habasha ta ɗauka na ayyana dokar taɓaci ba, da ta haɗa da tauye 'yancin kamar na faɗa albarkacin baki da kuma tarika. Ofishin jakadancin ya ce dokar ta ɓacin mai da hannun agogo baya ne bayan matakan da aka ɗauka kwanan nan na ƙara ba al'umma dama a harkokin siyasar ƙasar. Wannan kuma yana nuna wa al'ummar ƙasar Habasha cewa ba a saurari koke-koken nasu ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaro na kasar Habasha Siraj Fegesa ya bada tabbacin cewa sojoji ba za su karbi mulki ba sai dai an umurci jami'an tsaro su dauki kwararan matakai kan waɗanda suke hana ruwa gudu a kasar. A wata sanarwa ta gwamnati ta ce an ayyana dokar ta bacin ne da Siraj ya ce tana buƙatar amincewar majalisar cikin kwanaki 15 domin tabbatar da kiyaye doka da oda da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaro. Sanarwar kuma ta ce an ayyana dokar ta bacin ne domin shawo kan faɗan ƙabilanci da kashe-kashe da lalata ƙaddarori da aka yi fama da su a ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saurara ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaben da aka gudanar ne a jihar Kano wanda yazo cike da korafe-korafe. Domin ko jim kadan da kammala wannan zabe ne, bayanai iri daban-daban suka ta gilmayya a kafofin sadarwa na zamani. Akan wannan lamari ne shirin na yau zai mayar da hankali domin duba shin wannan abin da ake yayatawa gaskiya ne ko kuwa siyasa ce irin ta kasashe masu tasowa. Akan haka ne wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya bi sawun wannan zaben, kuma bayan an kammala shi ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki a wannan zabe. Da farko dai Mahmud din yayi tattaki ne zuwa ofishin hukumar zaben ta Kano, kuma ya tattauna ne da shugaban hukumar Professor Garba Ibrahim Sheka. Kuma Mahmud ya fara tambayan sa ne shin ko abubuwan da suka yi ta gilmayya a kafofin sadarwa na zamani gaskiya ne, idan gaskiya ne me suka yi ko kuma me za su yi akai.
Abubuwan da ake na zabe mun faɗa shi ma muka cire, muna roƙon Allah ya taimake mu mu zabi mutanen kirki mutum 35,000 ko sama da haka aka dauka, kuma babu yadda za a kace duk mutanen kirki ne. Kuma wani dangwale da waye duk siyasa ce dangwale mun gani mu an tura mana a fotsun mu, amma yau aka fara wannan. Ni kaina har yanzu ina da clips da aka yi zaben Bayelsa, zaben Akwa Ibom da sauransu, wanda gashi nan ana ta wannan dangwalen ya zama jinin yan Najeriya.
Amma professor
da control ɗinka sai an samu irin wannan.
Amma professor kana ɗaya daga mutanen da ake ganin cewa za kuka zo tsari irin wannan za ku kawo gyara ko da ana yi a baya, kuma hatta kai kanka da kanka ka sha faɗa tun da ana sa ka aka babban labarai kana kokawa kana kuma ba da shawarwari ba tare ma da an nema ba kan yadda za a tsara. Ya aka ka gaza wurin ɗabbaka wannan gyara?
Babu gaji, ina gaya maka amana da Allah dora mana wallahi mun sauke ta, domin abin da muka yi mun kace za mu yi organizing, za mu yi zabe, za mu dauki mutane, za mu dauka. Amma gyaran mutane, ka gyara halin mutane su zama mutanen kirki. Ai ko annabi ma da yazo wa'azi yayi, wanda suka karba suka karba, wanda ba su karba ba kuma Allah ya la'ance su. An kifar da garuruka da dama, me yasa aka kifar da su? Wasu sun karba, wasu suka ji karba. So ni single handedly gwamnati nawa aka yi, gyaran mutane ka gyara musu tarbiya wai su zama kowa na Allah, ai wannan ba zai yiwu ba ma har duniya ta tashi. So mu dai abin da muka yi mun dauki ma'aikata, daukan ma'aikata da muka kuma mun tara su anan mun musu wa'azi cewa tsakani da Allah mu rantsar da mu akai akan aikin nan, mun rantsi ba za mu canza sakamakon zaben kowa ba, mun rantsi ba za mu yi dabatin wani kayan zabe ko wani abu ba, kuma wallahi alazim ba mu yi ba.
Amma akwai rimfunan da rahotanni suka nuna kwata-kwata ma ba akai kayayyakin aiki na zaben nan.
Na tabbatar maka da cewa chip chip kayan zabe mun dora mun kawo kowace lokar game chip ga sai kontes kai, ina ga maka wanda muka yi aiki da su ba su kai kaso 1 zuwa 3 na abun ba, in mun fita yanzu zaka gansu gasu nan katan-katan sun zama asara. Wallahi alazim komai mun tura, kuma muna tabbatin ya je karamar hukuma. Abin da ya faru a can kuma muna nan, mu ba Allah musulma ba mu sani ba. amma dai mun tura kayan zabe ma'aikatan zabe mun tura su kuma mun yi musu wa'azi cewa su yi abun su tsakani da Allah kamar yadda muka ba su kayan tsakani da Allah kuma yan jarida suna nan muka tura kayan nan ko na kasu ba ko daya an ce akwati nawa ne an lissafa mana akwati 150 ce mu ce a zuba musu bokiti 150 a kawo ballot paper ta councilor asa aka wallahi ba abin da bane ba mun yi komai
professor dama hurumin aikin hukumar zaben nan shine ta raba kayan aikin nan da ma'aikata a matakin kananan hukumomi shikenan kun gama abin da ya rage na akwatuna da mazabu da lokunan kauyuka kuma wasu rukunin mutane ne daban misali
wato dama tsani ne yanzu kasar Najeriya da ake tabbata ta akwai federal government akwai state government akwai local government in an tashi gaba daya Najeriya ake aiki shugaban kasa zai iya nasa gwamna zai yi nasa sannan karamar hukuma za ta yi nata mu anan abin da zamu iya a headquarter gaba daya ba kai mu dari ba anan mun karbi kayan aikin nan kuma diligently mun raba shi mun karbe shi takwas chip chip mun raba shi 11 da minti 10 daidai mun gama komai duk wata mota mun sake ta ta tafi dan taje can kuma akwai EOS da muka dauka su kuma muka musu tambihi ana muka musu training muka ga musu ga yadda za su yi aikin hannu ya kaya sauka su ne ma suka zo suka tafi da kaya su kuma sun je irin aikin da muka yi na raba nan haka za su suma a local government su raba ko wace unguwa to kuma an aje ko wace unguwar su ma wayannan yaran da aka tura su ma haka za su je su kuma su ne za su zauna a gindin akwati suna yaga suna ba su fakani da Allah mu daga nan da muka yi ai kuma babu yadda za a yi mu iya bi kuma local game 44 a ce sai mun je mun ga duk abin da ake abin da muka yi musu na wa'azi da na korarwa a nan na training ya isa a ce ya gadin ɗinsu so maganar shi ne mu mun yi namu kuma mun tura wa electoral officers su nasu su ma kuma sun tura wa yan kanana kanana wanda za su rike akwati su ma su nasu idan a nan kuma ka ɗauki mutum 30,000 su kuma wannan iwo yi wa mutum 84 88 to wallahi ba za ka tabbatar cewa duk wani Allah ne ba zai yi ba tunda ba su da ruda ba
to amma professor lokacin da ake gudanar da zaben nan bayan kun raba kayan aiki kun sallama kowa kamar yadda kai bayanin nan hoton an je ana dangwal an sa yara suna dangwal ba tare da amma mutanen gari ma sun sani ba bai zo muku ba a lokacin da ake yi zo a nan headquarter
abin da muka samu mu anan abin da muka yi kamar a fara zaben akwai lambobi da muka kafa guda hudu muka sa cewar duk wanda ya ga wani abu ba daidai ba ya yi kira wa'annan nabobi muka aje mutane a office na da jami'an tsaro kuma a location na shiya ta local government din nan akalla mun samu shiya takwas mun aje motoci da 'yan sanda da jami'an tsaro don quick response in an ji wani abu ko rikici ko wani abu ya farge a yi mana waya za mu faɗa kusa da gurin za mu gaya wanda zai yi to amma mun karbi rahotanni da dama akalla daga cikin 100 daga kiran da aka yi mana kira ne na kayan aiki bai zo ba kuma muna sani lokacin da ake mana kiran kayan aiki bai zo muna nan muna sorting out ma tukuna bai ma ban nan ba tukuna
bai ta haka lokacin da aka daba aka ake raba video din nan da hotunan na yara suna dangwala ba ku samu ba
sai da aka gama zaɓa muka ga wannan amma zancen call mun samu kiraye takwas muka fara raba kayan aikin nan wasu tun takwas din ka fara kira takwas za a fara yi wasu zo muka ce muna sani takwas tara goma
yanzu ya kake ji da wannan sakamako misali ga matsaloli tari da ake kokawa nan da can kai kuma gashi ana mamakin ma kai ne a lokacin
ka ai professor garau yake jin sa professor ina jama'a ina tunatar muku professor ba annabi bane professor mutum ne dan adam dan uwan kowa mai yin kuskure to saboda ka a dinga jojin ina dinga hada ni kamar a ce a dauke ni wani ma'asumi
to shi ma shugaban jami'ar APC mai mulkin jihar da Mahmudu din ya tambaye shi game da wannan ba da kala da ake tayayatawa kofin sadarwa game da zaben ko me zai ce
dama wanda dama zamu yi hamayya to jam'iyyar PDP ce zamu yi hamayya to amma dai muka yi sa'a shugabanninta suka zama wato ragwaye kuma suka rarraba kayuwan yan jam'iyyarsu suka zama sun yi faction wannan yana yakar wannan sannan abokan hamayyarmu na cikin gida su kuma tun daga abubuwan da ya faru a baya hankalinsu ya tashi jiguyarsu ta yi sanyi kuma da yawansu suka dawo yanzu muke tafiya tare ba tare da wani wato wata hamayya
to amma honorable kana wannan magana masu kula da kungiyoyi da suka kula da harkokin zaben nan da ma al'umma gari sun ce ba a fito ba kuma ga kasan suna na bidiyo na ana rabawa ana cewa gashi nan yara aka ba su ka dangwala
ba gaskiya bane dukkan wannan zabe da aka yi, ni dai ya wanda na sani tun daga maganar SDP zuwa yau, bayan an yi zabe sai an zo an ce mutane ba su fita ba. Dama ba za ka tuntun cewa ba za ka zaci cewa kawai in an zo mu miliyan goma sha ne za su fito zabe ba. Wanda yake da sha'awa, wanda yake da rijista, wanda aka tantance, dama shi ne zai fito ya zo ya yi zabe.
Amma daga cikin mutanen da suke wannan magana, honorable, akwai mutanen da mutanen gari ne kawai, ordinary mutane, ba su da nasaba da siyasa, ƴan dangwale, suna tsokaci cewa zaben nan naku akwai kusakure da yawa a cikinsa, saboda na farko ma ba a ba da kayan aiki ba, ba malaman zabe har sallar azhar, a ƙarshe kuma aka hangi yara da ƴaƴan jam'iyyar ku suna ta dangwale ƙuri'u, ga bidiyo nan ana rarrabawa.
To, ko zaben da aka yi mafi inganci a ƙasar nan shine zaben 2015. Mutane sun zo sun yi ƙarya, sun ce an yi dangwale ba a kawo, ko ni mazaɓata ta sarinan na sun tabbatar maka ba a kawo wannan kayan zabe ɗin ba sai bayan ƙarfe ɗaya a wannan rana.
Amma kuma jama'a sun yi layi, sun an tantance, sun yi zabe.
Haka wannan ma ina tabbatar maka an tantance, kuma mutane sun fito. Kuma ku yan jaridu da kuka zagaya ba wanda suka zo suka zauna suka dinga rubuta san ransu ba, yan jarida na gaske wanda suka fita suka zo suka ga abubuwan da ake yi sun yaba cewa na farko dai ba a tashin hankali ba, na biyu mutane sun fito sun yi zabe daidai gurgudu, kuma a matsayin mu na yan adam a wannan zabe din ba abin da za a yi wa Allah, wato ko sai dai a yi masa godiya.
Amma Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na kungiya mai zaman kanta shi ma ya ga yadda zabe ya gudana, ga kuma abin da ya shaidawa Mahmud a lokacin tattaunawar su.
Mun bibiyi yadda al'amura suka kasance, kuma a gaskiya abin da ya faru a ranar Asabar abin kaice ne, abin mamaki ne a ce a irin wannan lokaci da ake kokarin tabbatar da canji ga harkokin demokradiyyar mu ta Najeriya, irin waɗannan abubuwa suna faruwa. Yadda za ka ga ba a yi zaɓe ba kwata-kwata, domin kayan zaɓe ma ba a kai su hukumomin zaɓe ba, ko kuma rumfunan kaɗa ƙuri'a har wajen ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 3, kuma ga fayafayen bidiyo nan suna ta fitowa inda jami'an zaɓe suna ta dangwale takardun zaɓe. Daga ƙarshe in sun gaji sai su kira yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 10 da suke bal a kusa da su, su zo su taya su suna kaɗawa suna dangwalewa.
To sai dai da yake babban jam'iyyar adawa ta PDP da ta ƙi shiga zaɓen, Mahmud ɗin ya jo ta bakin shugaban jam'iyyar na Kano Santa Mas'ud El Jibrin Doguwa, ga kuma tsokacin da yi game da wannan zaɓe, musamman da Mahmud ya tambaye shi yadda suke ji game da zaɓen.
Mu ba ma jin komai, abinda muka sani dai guda ɗaya shine ba zaɓe aka yi ba, wasan ma ɗinɗimi aka yi, irin wasan yaran nan da aka yi. Kuma muna so mu tabbatar maka da cewar mu mun sami biyan bukata, mutanen mu mun ce kar su shiga, ba a shiga ba. An ga inda gwamnati da hukumar zaben jihar Kano wadda take cewa za ta yi adalci, wadda dama mun san ba ta yi adalci ba, shugabannin baya ma na wannan hukuma ba su yi adalci ba, ballantana na yanzu mun ga yadda a takaice suka je suka zuba 'yan kankana kananan yara suka dinga dangwala ƙuri'a. Sannan abu na biyu, wannan ya nuna mana cewa ita kanta hukumar zabe ta ƙasa tana da laifi, akwai haɗin baki, domin in ita ce ta je ta ɗauki katinan zaɓe ta bai waɗannan ƙananan yaran da muka gani, to ana da matsala a 2019.
A kamar yaya?
Yo, ai duk wanda ido ba, walau ta WhatsApp ko kuma ta Facebook, in ka ga irin ƙananan yaran da aka je aka zuba su a layi suka dinga dangwala ƙuri'a, to kai ka san ba za a saka su akan layi ba idan ba su da kati na jefa ƙuri'a. To wannan ne mu mutanen PDP muke ganin akwai magana haɗin baki tsakanin hukumar zaɓe ta ƙasa da hukumar zaɓe ta jihar Kano.
Ita hukumar zaɓe ta jihar idan za ta yi zaɓe irin wannan tana karɓar kundin rijista, da me yasa za ka kawo wannan magana?
A kundin rijista ne aka ga waɗannan ƙananan yaran sunayensu, waɗannan ƙananan yaran da muka gani a takaice a kundin rijista aka gani, a kundin rijista ne aka ga katinan aka ɗauka aka basu su je su jefa. Muna magana ne na ƙananan yara waɗanda ba su kai munzalin da za su je su jefa ƙuri'a ba.
To masu aure, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin wakilin namu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bakin nasa, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah, ku ji mu da wani sabon shiri.
Kun Kuna sauraron shirye-shiryen sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A ranar 5 ga watan Fabrairun 2018 ne dai a gudanar da wani taron gana da al'umma a garin Maiduguri, wanda ya hada da jami'an tsaro da shugabannin addinai da 'yan siyasa da kungiyoyi masu zaman kansu da ma 'yan jaridu da suka fito daga kafafen yaɗa labarai da dama. Wannan taron kuma ya gayyato dukkanin gwamnoni shida na shirin Arewa maso gabacin Najeriya don tattauna batutuwan da ke damun shiyar, musamman ma abin da ya shafi ci gaba da yaƙi da 'yan kungiyar Boko Haram da ke addabar wannan shi a yanzu hakan. Sai dai taron banda mai sakin baki wato gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima, babu gwamna ko da guda da ya samu halartar wannan taro, yayin da jihohin Adamawa da Taraba da Bauchi suka turo wakilansu. Su kuma jihohin Gombe da Yobe babu ko da wakili da suka turo. Sai dai wasu kafafen yaɗa labarai sun ambato rashin zuwan waɗannan gwamnoni da cewa ba su samu wannan gayyata cikin lokaci ba, duk da haka dai taron ya samu halartar jama'a da dama, musamman ma ministoci da ma wasu 'yan majalisar da ke wakiltar wasu sashi a jihar Borno, wanda kusan dukkanin wanda suka halarci wannan taro sun yi jawabi ɗaya bayan ɗaya. Yayin da ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya yi jawabinsa cikin harshen Turanci, yana mai cewa
Nigerian military is a strong military. Gone are the days where our soldiers would drop rifle and start running for their life. I assure you it will never come back again. As you are aware, our gallant troops of our armed forces have successfully degraded the capacity of Boko Haram insurgents in the northeast. Currently, no Nigerian territory is under the control of Boko Haram, as earlier mentioned.
Yace sojojin Najeriya mutane ne masu kwazo, kuma lokaci ya wuce ya zaza a ce soja ya zubar da makami ya gudu dan gudun ransa. Ina tabbatar muku cewa hakan ba zai sake faruwa ba nan gaba. Yace kamar yadda kuka sani, rundunar mu ta riga da ta ci karfin ayan kungiyar Boko Haram a shiyar Arewa maso gabacin Najeriya, kuma yanzu hakan babu wata yanki da ke karkashin mulkin ayan kungiyar Boko Haram din a Najeriya. Sai dai da alamun wannan jawabi na ministan tsaron ya ci karo da abinda shugaban kwamitin kulawa da harkokin tsaro na majalisar dattawa Senator Abubakar Kyari, wanda kuma ya fito daga arewacin Borno, ke cewa
80% of my votes came from Maiduguri IDP camps. 8 local governments held their elections here in Maiduguri. Only 2 were held in their local governments, that is Gubbio and Makumiri. Even those elections were held only in the local government.
Yace kashi 80 na mutanen mu yanzu haka suna tsugunne ne a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri, don ko a baya kananan hukumomi 8 na yanki na su gudanar da zaɓe ne a sansanonin 'yan gudun hijira. Guda 2 ne kawai cikin 10 suka yi zaɓe a kananan hukumominsu, wato karamar hukumar Gubbio da Magumeri. A hirkwata ne kawai aka gudanar da zaɓen ba a gundumomi ba kamar yadda aka saba.
So we are very happy that today the people have returned. Most places have been liberalized, but we have one local government headquarters that has not been visited, which is Marte local government has not been liberated. So we want that to effectively, you know, ask in the area better commander.
Yace a yau yanzu dai muna farin ciki ganin cewa mafi yawan mutanen mu sun fara komawa saboda sake yanto waɗannan garuruwa da aka yi, amma yanzu muna da karamar hukuma guda ɗaya da har yanzu ba a ziyarta ba, wato karamar hukumar Marce. Don haka muna kira ga tiyata komanda da kuma sauran rundunan mu a taimaka don tabbatar cewa an sake kwato wannan gari na Marce. Jin wannan batu da ya sa ne tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira Fari a unguwar Old Maiduguri, inda ta da ɗaruruwan mutane da suka fito daga karamar hukumar Marce, na kuma tambayi ɗaya daga cikin shugaban nensu da yake sunansa Abba Hala game da makomar garin nasa a yanzu hakan. Ga kuma abin da ke cewa
Boko Haram in muka je ga tsakanin gari da Boko Haram bai wuce kilomita 1 ba
a Marte din.
Eh, jejin Kirena akwai Boko Haram har yanzu a cikin cikus.
Kirena nan a ina ne?
Kirena kasan Marte.
Duk da wannan batu dai, rundunar sojan Najeriya na iya nata kokari don ko a cikin makon nan sai ta kubuto da wasu fiye da 80 daga hannun ayan kungiyar Boko Haram, wadda dukkanin su mata ne da kananan yara, yayin da maza baligai guda 2 kawai suka kasance cikin su.
To yanzu ɗan uwana na cikin jeji, ku yi hakuri ku tsaya ku yi tsaron da jinin gani ɗan manene Fatima wanda na garin Abu Talha. A yau Allah ya kawo ni zuwa yau ina cikin kutu jinin, idan Allah ɗan uwana ku tsaya ku zo zuwa cikin nan din duk addini dan ma daya ne ku zo mu yi addini din tare a nan jami'an yanzu muna so Najeriya ta koma kamar na da din shi kuma yanda ake ba mu labari tare da ku akan in an kama mu kashe mu za a yi to mu da aka kama mu ba mu ga wani abun da aka mana ba in ba gatan da suke nuna mana ba to in sojoji suka je kar ku gudu ku tsaya kuma ba abun da za a yi mu
mu ne wanda aka kama mu a Lakodisa zuwa Sabisa sai an zo rike mu a can za mu nemi hanya mu fita mu ku gomi ya tashi da mutum biyu nawa kuma kafa ya yanke an zo an bisawa nan zo an same ni an doke ni da mashin an zo an ceto kai ne ma za ka kashe ka kai ku ne masu nuna wa sojojin Najeriya hanya saboda haka Allah ya kawo sojojin Najeriya sun zo sun kwace mu a cikin jeji mun zo an kawo mu jiya an ce dama za a kashe mu kuma gashi alhamdulillah mun gode Allah ashin zuwa rike mu da halibi biyu
haka zalika wasu mutane 26 da suka fito daga karamar hukumar Dambuwa wanda kuma suka kasance yayin kungiyar Boko Haram sun mika kansu garin dinan sojan Najeriya yayin da mutum ɗaya da ya fito daga yankin Manguno shi ma ya mika kansa wannan mutane dai kusan dukkanin su sun mika makaman su wanda maka kidaya irin waɗannan bindigogi da suka tasan ma 27 hada da manya da matsagaita ga ma abinda komandan rundunar sojan na operation lafiya dole Major John Rogers Nicholas suke cewa
yanzu sun tuba so sun mika kansu so ka na tare da mu gas mun same ju mu dauke su mun ba su magunguna mun ba su kayan sawa mun ba su abinci so yanzu magana mu muna so ku yanzu ku kaiya abin nan sako sauran su suna cikin jeji su ma su zo su tuba su fito ba ma so mu kashe kowa duk mutane mu ne ba ma so mu kashe kowa so su fito daga cikin jejin nan su zo su same mu za mu dauke su mu kula da su kamar da muna yi da wannan mutane
mun kuma zanta da ɗaya daga cikin su game da dalilan su na mika kansu
alhamdulillah sunana Garba Umar Ablam
dawa daga ina ka fito
daga Ablam na fito na zo Dambuwa
to me baka sha'awar mika kanka ga jami'an tsaro
to alhamdulillah abun da ya sa abun ya zaman soki ne abun da ya sa kuma muna jin wahala a can nan kuma gashi alhamdulillah gwamnati suna karban mutane alhamdulillah suna rige da hannu biyu
waɗannan mutane da suka ce sun tuba sai kuma mika kansu da rundunar sojan Najeriya su 26 cikin 27 din duka sun fito ne daga yankin Dambuwa Major General Rogers Nicholas din da ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa
the idea is that we are not killing people who surrender that is the main message here Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, that we are going to kill them.
Yace sakon da muke so mu bayar anan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma ayan kungiyar Boko Haram kan gaya musu ƙarya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su to yanzu dai kun ga abin da muke yi ba ma kashe duk wanda ya mika kansa a cewar Major General Rogers Nicholas kenan a gaskiya dai waɗannan mutane dukkanin su ba su da sha'awan gani ganin yadda suke da alamun wahala a jikin su da bayunwa da ma wasu kananan yara jarire haka ke ta zabga kuka ganin irin wahalhalun da suka shiga a wannan daji mun kuma samu zanta da daga ɗaya daga cikin waɗannan mata wanda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin Abubakar Shekau din ne
da na ji sojoji sun zo jimiya sabil huda sai na ce mishi ka kai ni ziyara sabil huda zan je gaida mutane na sabil huda sai ya kawo ni sai ya ce mun bari na aje ki gobe sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam gobe in nazo sai zan dauke ki mu tafi to daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kole dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni suka kara komar da ni sun ce mun idan na sake kashe ni za su yi shine kenan muka gudu muka dawo kogi sai na biyo ta cikin kogi din na zo na samu sojoji suna zama sai na zo na zauna a wajen su
wane ne Abu Yasir din
shi doctor ne Abu Yasir din
doctor waye
shi an samu ciwo haka shi babban likita ne tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi
shi likita ne na kwarai ko kuma na gargajiya ne
a shi din nashi na kwarai ne ya karanta
aikin likitanci shi ne kuma mai gidanki
eh
ya rayuwar ku take a can a jeji
can fa wahala muke sha fa
kaman wani irin wahala
gashi nan su ba sa kama mata ya abinci kusan kwana uku zaka yi miya kake sha in ba sai mijinka in shi babba ne shine zai kawo maka abinci bakan wahala sosai muke sha
bayan muka waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injiniya Ahmed Satomi wanda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba
yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulan su zamanto sun shiga cikin society insha Allahu Rabbi Ahmed Gamman karkashin jagorancin gwamna Kashin Shattima insha Allah Rabbi komai zai ta.
Yanzu dai abinda al'umma mafi yawan wannan shi a nashiyar Arewa maso gabacin Najeriya suka zuro ido su gani shine inda zaka kawo karshen irin wannan hare-hare na yan kungiyar Boko Haram din da har yanzu wani lokacin kan farma mutane anan da can. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.